أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فخبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحق من ربكم سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساكي هدوا دكو أولنا سابيا ترانا اللحدي yau 6 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1432 daidai da 18 haka ne 18 ga watan 4 shekara ta 2021 daidai. Wannan shine zamu iya cewa darasinmu na biyu inda muke so mu fara karatun littafin Sifatuz Zawjati Salihah siffofin mace ta gari wanda a cikin addinin musulunci. An sanar da ni cewa za a samu littafin daga Kano don haka ba sai mun wahalan buga shi a nan ba. Ga haka nan Malam Usman ya ce Allah yadda kafin karatu na gaba za a samu littafin. Tsarin yadda za a mallaka insha Allah za mu ba shi dama sai muku bayani idan mun tashi karatu. Wannan zai bayi zuwa ga cewa ba za mu yi karatu mai yawa ba a yau a cikin littafin saboda kada a yi da yawa babu littafi a hannunsu. Muhimmancin abin da za mu karanta ‘yan uwa musulmi yana da yawa. Mace a addinin musulunci abin girmamawa ce. Mace a addinin musulunci halitta ce mai girma da karamci a wurin Allah. Allahu subhanahu wata'ala ya girmama ɗan adam gaba ɗayansa ya ce walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah ya girmama ɗan adam ya fifita shi a cikin dukkanin wasu abubuwa da ya halitta. Gabanin zuwan musulunci mace ba ta da kima da daraja a wurin mutane. zuwan musulunci ne ya sa mata kima, ya sama mata matsayi, ya daidaita ta a mafiya fifikon al’amura tare da dukkan sauran mutane. Saboda kafin musulunci ya zo, ana raba mace a cikin kayan gado kamar yadda ake raba filaye da riguna da takalma idan mamaci ya rasu. Kuma ƙazantar da ke cikin abin da ake da mace a wancan lokaci yana da yawa. Sabili da ana iya zuwa raba gado ɗaya kalli mahaifiyarsa ma ya ce yana so ta zanto a gadonsa ko waɗan ɗakin wance ko kaza. Wannan ƙazanta ne na cakuɗa tsatso wanda musulunci ya ƙyamace hakan kuma ya haramta mana shi. To amma lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya zanto rahama ga wannan al'umma, sai Allah ya daidaita mace da namiji a cikin ayyukan ibada da daraja da matsayi. In ban da hukunce-hukunce na shari'a da Allah ya bambanta mana na ibada, shi ma Allah ya bambanta ne saboda irin nau'in halittar da ya yi mana ba iri ɗaya ba ne. Da Allah da dukkaninmu iri ɗaya ka halicce mu, to da ba za a ba bambanta wasu hukunce-hukunce a tsakanin mu da ku ba. Sai wannan ya nuna gwanancewa na Allah Maɗaukakin Sarki, ya nuna tausayinsa, ya nuna jin ƙansa. Duba ku gani hatta jini da mace take ciki da aka ce kar ta yi azumi, za ka tadda cewa rahama ne da jin ƙai ya sa Allah ya faɗa haka. Domin wannan jinin da take zubarwa, jikinta yakan yi rauni, kuma a ce ta ƙara da azumi na yunwa, ƙarshe sai ta shiga wannan yanayi na tagayyara. Amma saboda jin ƙai na Allah Maɗaukakin Sarki, sai ya ware muku wasu hukunce-hukunce wanda mu mazaje ba a ware mana su ba. Da Allah ta'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya nuna mana idan an je lahira gidan aljanna, ba a bambanta gidan mace da na namiji, matukan dukkanin su 'yan aljanna. To kaga wannan daraja ce da fifiko. Sannan kuma a baya da muka faɗi cewa kafiran baya suna maida mata a matsayin kayan gado, musulunci da ya zo sai ce to su ma a ba su gado ɗin. Shi ya sa hatta waɗanda suke yaƙan shari'ar musulunci da cewa ba a samu gender equality ba, daidaiton jinsi, masu irin wannan tunani, idan ka kalli tunaninsu za ka ga akwai zalunci a cikinsa ƙwarai da gaske. Saboda ita mace Allah ya ce walaysa dhakaru kal untha, mace ba kamar namiji ba ne, mace ba a yi ta don ta wahala ba. Shi ya sa da aka rage mata ɗawainiya, don an ce ba a ba ta gado da yawa ba, wanda zai riƙe ta dole shi ya san yanda zai ya ɗauki nauyinta, da daɗi ko babu daɗi. Saboda ko da yaushe mace tana jingina ne ga wani, ba da kanta ba. Wannan shi ne kamala a gare ta. Idan muka duba hatta a maganganun da suke na rabon gado, za ku tadda wanda suka fi kowa cin gado a musulunci mata ne, wanda suka fi kowa cin gado da yawa a musulunci mata ne. Sannan magana na biyu da suke faɗa a kai cewa walaysa dhakaru kal untha, an ce lidhakari mithlu hadhil unthayain, wai namiji yana da kasan miji ɗaya, yana da kasan mata biyu. Suka ce wannan ba daidaito ba ne. Ka ce a'a, ai yanda abin yake shi ne, idan mace a kullum yau da za a raba gado a ce ga kaso na ɗa namiji riɓi biyu na mace, wannan namijin idan ya zamto wajibin shi ya ɗauki nauyin wannan macen, bai da haƙƙin ya tirsasa ta ta kawo dukiyanta nan a sa a cikin nashi. Amma shi idan faskare zai je ya yi, dako zai yi, a'a zai ma je garin sana'a a kama shi a sace shi ya hatsari a yanke masa ƙafa ya ji rauni ya kwanta asibiti, dole ya fito ya san yanda zai ya ciyar da ita, ko da ko ita ta fi kowa wadata a garinsu. Sai dai idan ita ne da kanta ta tausaya masa ta ce ga wannan a yi hidima da shi. Shi yasa za ku ga sau da yawa in ma aka yi rabon gado, duk yawan abin da maza suke samu kafin a yi nisa nasu ya ƙare, amma na matan yana ne. Saboda kullum ɗawainiya na kansu, hatta sabulin da za ki wanka namiji zai siye shi, matuƙar akwai namijin nan. Ko ya zamto mijinki, ko ya zamto mahaifinki, ko ya zamto ɗanki, ko ya zamto ƙarshe dai namiji nake da ɗawainiya. To in ka duba wannan sai ka ga adalci Allah ya yi. Kuma wanda suke cewa ba adalci ba su ne wanda suke cewa mace ta fito kan titi, ita ma ce duk abin da namiji zai yi ta yi fitsara, ba ta da lokacin Allah, ba ta da lokacin ‘ya’yanta, ballantana na addininta. To wanda suke da wannan tunani su ne irin mutanen da suke ganin kamar musulunci bai musu daidai ba. Wannan kuma zalunci ne da rashin hangen nesa. Abu na biyu, duk wani mutum da kuka ga ya ci nasara a ban ƙasa, mace ta taimaki rayuwar shi. Duk wani mutum da kuka ga ya ci nasara a ban kasa to mace ta ce maki rayuwarsa saboda rayuwar namiji gaba daya yana hannun mace ne ba sako kuna fahimta na ba rayuwar da namiji gaba daya yana hannun mace ne saboda me mace take fara rainan da namiji a karo na farko lokacin da kuma ya girma ya karfi wanke shi za a yi a sake mika shi zuwa ga wata diya mace to saboda haka rayuwarsa gaba daya yana jingina ne shi ba da mace to idan akai sa'a ya taso a hannun mace ta gari a lokacin rauni kuma aka mika shi zuwa ga mace ta gari a lokacin da ya karfi to wannan da yakan zanto mai albarka yakan kuma zanto al'umma sun amfana da shi sannan daga cikin abinda za mu sani game da muhimmancin ƴaƴa mata shine Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk wanda yake da ɗiya mace to yana da albarka Allah ta'ala ya nuna mace ita tana zuwa ne da albarka duk wanda yaga Allah ya bashi ɗiya mace to insha Allah ko albarka ya tunkari inda yake Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa billahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ويجعل من يشاء وقيما انه عليم قدير الله تعالى yace ku sani mulkin samai da ƙasa duka na Allah ne komai nashi kuma yana halitta abin da ya ga dama sai ya fara a matakin farko yace ina bada kyauta alhiba ita ce kyautar da ba za ka iya musanya ma wanda ya maka ita ba akwai kyautar nan akai maka gori sai ka dauko abin da yafi wanda aka baka ka hada da wanda aka baka ka jefa ma mutum kace mai nafi karfin kayan tsiyanka dan adam na iya haka to amma Allah daukin sarki ya kira yin haihuwa da suna kyauta ce wanda mutum bai isa iya maida mu Allah da makamanciyanta ba ballanta na wanda ta fita to a cikin kuma albarkan kyautan sai ya fara da diya mace saboda a ayam Allah ya gabatar da mace sannan ma ya kawo namiji gabatar da mace a farko kuma yana nuna albarkan da take da shi akan sauran sannan su suka biye mata yace ya habu liman yasha'u inatha Allah yana bada kyautan ƴaƴa mata zalla ga wanda yaso wani ƴaƴansa gaba ɗayan su mata ne kuma irin wannan ma zaka tadda a rayuwa sau da yawa wanda ke da ƴaƴa mata yakan riga hutawa har a rayuwa kafin namiji dawainiyar dai takan yi wahala ne a farko amma daga lokacin da aka ce sun daga to ko insha Allah sau da yawa idan Allah ya ma ƴaƴanka mata arziki kafin muriyarsu fiye da maza saboda tausayin da ke cikin zukatansu da ƙarancin ɗawainiyar da ke cikin rayuwarsu namiji sau da yawa ko yana da wadata ba zai iya fitar da dukiya mai yawa ba saboda ɗawainiyar sun yi yawa kila bayan nashi akwai ƙaninsa da ya rasu bayan shi akwai makwabta bayan shi akwai ƴaƴan da ya rike bayan shi ga sana'ar ta yi ƙasa ana so ta ɗaga sai ka ga ga kuɗin a hannu amma ayyukan sun cinye kuɗin har ba su da tasiri mai yawan gaske amma mace za ka ga lalurarta yawanci takaitattu ne babu nauyin wani a kanta kuma sau da yawa su sun fi iya sadaukarwa fiye da ƴaƴa maza a cikin abin da ya shafi dukiya to don haka nan Allah ta'ala sai ya kawo mace a farko da cewa yana ba da kyautanta ya ba da ƴaƴa mata zalla ga wanda ya so yace wani kuma muna bashi kyautan ƴaƴa maza zalla inji Allah subhanahu wa ta'ala sai yace aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wani kuma muna gauraya mishi mu hada mai da mazan da matan mu bashi gaba daya sai yace wa yaj'alu man yasha wa qima yana kuma sanya wanda yaso ya zanto bakarare ba ma zai aiku ba dukkanin waɗannan ajujuwa da Allah ta'ala ya ambata a ƙarshe sai ya mana wani shela yace innahu alimu lalle shi Allah masani ne yana sane da cewa ya ba wance mata kadai wane maza da mata wane maza kadai wane ma bai taba haihuwa ba yana sane da haka domin ba dukkan haihuwa ne ma yakan zanto albarka ba akwai haihuwan da mutun ya yi sa gare rayi shi kadai bauta ma Allah ya koma masa tunda wani na iya haifan da yana raye kuma dan ya zama kafiri ya ridda ya bar musulunci kaga wannan yana da gara a ce babu shi da a ce an yi irin wannan haihuwa ina fata mun fahimci wannan to amma duk da cewa mun sani haihuwa ni'ima ce kuma wanda ba su da shi Allah ka ba su wanda suke da shi kuma Allah ka raya musu akan shari'a to amma Allah sai ya ce innahu alimun kadir, lalle Allah masani ne game da abin da ya hukunta, kuma mai kaddarawa ne akan yi haka din a bisa hikimarsa wanda shi ya sani. Ya ku yan uwa musulmi, kamar yadda na faɗa cewa dukkan mutumin da ya ci nasara a ban ƙasa to akwai mace ta gari a tare da shi, haka nan in kun kalli kishiyar magana duk mutumin da ya zama fandararre mara kirki a ban ƙasa to akwai mace wanda take ba ta gari ba kuma a tare da shi, saboda mata Allah ya ba su dama na iya shiga rayuwar al'umma musamman maza, su karya mai ƙarfin da ake ganin ya gagara mace tana iya juya rayuwar shi ta maida shi mara ƙarfi, ta maida shi mai rauni. Sannan kuma duk yanda mutum ke da ilimi da tsayuwa da jajircewa, idan ya yi sa'an mace ta gari to wannan nagartar nashi yakan ɗaure har ƙarshen rayuwar shi. Kuma duk irin tashin hankalin da mutum zai shiga, ya mace duk da ake ganinta da rauni tana iya fitar da mutum daga tashin hankali cikin ruwan sanyi ba tare da an san an yi haka ba, amma duk wannan zai samu ne kadai idan wannan mace ta zanto ta gari. Na faɗi wannan ina muku ishara zuwa ga sulhun Hudaybiya wanda ya faru a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso da nufin zai je aikin haji ko umara, ana zuwa kafiran Makka suka ce ba zai shiga Makka ya koma ba ma a wannan shekaran ba. Su kuma sahabbai sun yi hijira sun bar Makka, zuciyarsu ta ta'allaka za su koma gida, za su shiga gida kowa ya yi shiri, kuma sun ciwo tafiya mai wahala wanda har wasu kan iya mutuwa a hanya, sannan yanzu a ce su kama hanya su koma ga Makka suna gani a ai wannan suna ga wasunsu suna ga gara ma a buga yaki kawai, wanda zai mutu ya mutu, wanda zai rayu ya rayu. Kamar sayyidina Umar radiyallahu anhu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da shi, ya rasulullah alasna ala alhaqi wa hum ala albatil, ashe ba muna kan gaskiya bane mu su suna kan ƙarya? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka ne, muna kan gaskiya suna kan ƙarya. Yace alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil na, ashe mu in an kashe namu ba aljanna za mu tafi ba, su ko in mun kashe su wuta za su tafi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce gaskiya ne, in an kashe ku aljanna za ku je, su kuma in kun kashe su wuta za su tafi. Sai yace Manzon sallallahu alaihi wasallam to dan me za mu haƙuri ga mu akan gaskiya ga aljanna na jiran mu, dan me za mu jira wani dan mace ya hana mu shiga abinda Allah ya sa mu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar sayyidina Umar ta masa tasiri kwarai da gaske, amma matsala daya shine Allah bai yi wahayin cewa ai haka ba, shi yasa sai ya ciro yace ya Umar wahayi ake mu in Allah ya tabbatar da maganar ka za a yi, amma tunda ba a yi wahayi ba sai ya ja bakin sa ya shiru. Sayyidina Umar bai hakura ba, sai ya ga bari ya je ya ƙara samu goyon baya, tunda ya ga alamun da Allah ya gamsu da maganarsa, bari ya nemo ƙarin wanda za su taya shi. Mutum ko na farko da ya san zai iya ma'anar sallallahu alaihi wasallam tasiri shine Sayyidina Abubakar. Ya je ya samu Sayyidina Abubakar ya gaya masa irin abin da ya gaya ma'anar sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar ya hasala sosai ya ce ma Umar wannan magana ta yi daidai, ka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam? Yace na faɗa mishi. Yace yawwa, me yace maka? Sai yace yayi shiru, shi ma sai ya zauna a hankali kawai ya shiru, ma'ana magana ta gari. Kaga yanda ake yin sunna ba sunna ba, wannan ita ce hakikanin sunna, ga abin da ranka ke so ya tunkudo ka, amma da ya zanto Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba, sai ya zubar da makamansa sai ya shiru. To me nake so in ce da ku? Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ce da su, ku yi yanka ku yi aski, babu aikin haji sai shekara mai zuwa. Sai sahabbai suka ja suka tsaya, ma'ana suna tayawa su ji ko za a canza fatawar, a ce to tunda za ku iya to a shiga. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yanka ku yi aski, sahabbai suka yi tsoro, ma'ana ba za su ce a'a ba, amma dai fa karka dauka tsoro muke ji, dan in tausayin mu kake ji za mu iya, abinda suke nunawa kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi, sai ya tashi ya shiga gida, muna maganar mace ta gari. Da ya shiga gida hankalinsa a tashe, yana zancen zuci kamar kace sambatu, ina tsoron kada Allah ya musu azaba, ina tsoron kar munafunci ya shafe su. Tun daga uwar daka ta fara cewa wallahi Allah ba zai musu azaba ba, wallahi su ba munafukai ba, kun ga tun daga nan an fara bata fa san me ya faru ba, bata san me ya faru ba. Ina ga Ummu Salama ce radiyallahu anha tace Allah ba zai musu azaba ba saboda sun bi ka, kuma wallahi ba munafukai ba ne. da munafikai ne ba za su ci wannan wahalan tafiyar munafiki bai yin haka da sun sallama tun can da sun baka uzuri sun ce inna buyutana awra wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara da sun baka uzuri sun tsere annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na umurce su sun ki tace ba su ki ba ai ba za su yi maka da'a abin da yafi wannan ba sannan su gajiya a wannan karamu me ya faru zauna mai gida ni dai ka sha ruwan sanyi ma hankalinka ya kwan ma na ta kwantar masa da hankali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata abin da ya faru tace wallahi suna da imani tace manzo Allah ka kaddara abin halin da suke ciki nan fa akwai wanda duk an kashe mai yan uwansa an kwace dukiyarsa an kaza sannan yanzu ya zo da izza a maida shi ai mutum ba zai mai dadi ba amma ga shawara sai ya ce menene shawarar tace kai ka je kai aski kai yanka in kai ba su yi ba to anan hukuncin da ka fada ya hauka su annabi sallallahu alaihi wasallam bai jima ba kawai ya miƙe ya fita yace da su to ni Allah ne ya aiko ni tunda ku ba za ku yi ba ku bani na wani in yi ai kan ka ce kwabo kuma sai gashi labari ya canza tambayan anan shine wace ce majalisar dinkin duniya anan mace guda daya mace guda daya tun daga cikin gida shi yasa muka karanta littafi da ku almar'atu ra'iya fi baitiha da'iya mace ce guda daya sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ake mawahayi ta tattaro tunanin shi ta janyo hankalinsa ta dora shi akan abin da yake kai ta karfafe shi kuma an ci nasara har ni da ku a yau muna cin albarkacin wannan abin da ta yi saboda da a ce shedan ya fisge su sun je an kashe su wannan addinin ma ba zai zo mana ba da yanzu sun kare da yanzu ba wanda za mu koyi da su amma sai gashi mace ta ce maka an samu irin wannan sannan mace ta gari kamar yadda muka faɗa ga amfaninta ga al'umma ba karami bane ku duba ku gani kafin musulunci ya amfana da dukiyar kowane mutum a ban kasa dukiyar mace ne ya fara amfana addinin musulunci ita ce nana Khadija kun ga yadda ta ciyar da dukiyarta tun kafin annabtaka ma take ciyar da dukiyarta har bayan annabta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa to wa alaikum salatullah Allah ya taimake ka ba na ga sai mu tsaya kawai mu ba kuri na'am so muna maraba da shugon su mai girma hakimi da chairman da malam imam mala abubakar muna muku fata alkhairi to ban sani ba ya tsarin yake ala usman na'am okay to amma dai ka so to da saboda haka a takaice idan kun duba na ku tadda cewa mata sun ba musulunci gudunmuwa kafin ma wani namiji ya bayar kuma gudunmuwan nasu ya nuna alaman yi domin Allah ta ina za mu fahimci haka shine gudunmuwan da nana Khadija ta rinka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayar da shi ba tare da tunanin zai amfanar da ita ba shi da dukiya kuma haka ya faru galibin kyautan dan adam yakan yi shi da yawa ga mutumin da ya san wata rana shi ma zai more shi ne to amma ita ta ba da dukiya a lokacin da ta san cewa babu wani abu da zai dawo mata na riba wanda za ta samu a duniyance shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in kun lura daga yanda yake girmama al'amarinta yake mutunta ta har bayan mutuwanta hadda bakinsa yakan ce Allah bai canza min da wanda tafi nana Khadija ba wannan yana tuna irin ta gomashin da ta yi masa da irin alkhairin da ta yi ma addinin musulunci to ashe kenan duk mutumin da ya raini diyama ce ya yi tattalin rayuwanta to tabbas ya yi tattalin rayuwar al'umma ne ya karfafi al'umma ne wanda cewan kuma idan aka yi sakaci da rayuwar mace to yanda wancan amfanin nata yake shiga cikin mutane to wallahi kamar haka fitina da sharrin mace yake shiga cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai bar wani fitina mai cutarwa ga maza a bayansa ba kamar mace bai bar wani abu na fitina wanda yake da cutarwa kamar diya mace ba shi ya saboda me saboda yanda Allah ya kaddara ya ba ku dama akan wasu abubuwan da sai dai tsoron Allah ne zai iya kwatan ku a cikin su wannan kuma ba ma a cikin laifi kadai ba har a cikin biyayya irin wannan yana tasiri akwai malamin da nasan an gayyace shi karatu ya gaji kwarai ya aka yi kwanta ya sa wayan shi a silent mata ne suka gayyace shi suka yi ta kira suka yi ta kira suka yi ta kira ga jama'a sun ta shine sai guda ɗaya ta zo ta ce ya aka yi kace kaza kaza ta ce a'a ai kuma ba ku so ya zo ba tunda aka yi faru kun sai yana da uzuri amma tunda muna so ya zo bari ku gani ba ni waya tana karba sai ta kira matan shi tana dauka tace mutum ya ta ina mai gidan tace wallahi ga can kwantace a taso shi ga jama'a ba minti 15 ba sai ga mallam ko wanka bai yi ba ya zo ya ce innal hamdalillah kun fahimci magana wace ce ta bada wannan gudunmuwa kiyama ce ce to saboda haka ina so ku fahimci abu biyu ne kafin mu karanta muqaddimar littafin nan na farko ku sani kudin nan Allah ya ba ku matsayi mai yawa a addinin musulunci sannan kuma Allah ya ba ku dama na taimakon addinin musulunci kuma ya kamata ku yi amfani da wannan daman saboda an tauye ku kuma da rauni ta wani wurin to shi yasa sai Allah ya bude muku kofofin da za ku rufe wancan tawayan wanda kuke da shi ko ta fuskan hankali ko ta fuskan ibada to akwai abubuwan da za ku yi wanda suke da naf'un muta'addin mutum ya aikin da amfaninsa zai wuce kansa har ya je ga waninsa to a wannan lokacin ko kai akanka baka samu yin aiki ba wancan da ka isar da alkhairi gare sai yake aiki da shi sai ya zamto kana da ladan shi ina fata wannan ya isa a matsayin abin da zamu ce matashiya na wannan littafi din zamu karanta shafuka kadan daga ciki saboda mu ji abin da malai yake dauke da shi a ciki kafin mako mai zuwa idan an samu littafin na to an ce sahaki mi da su ce Allah bai na ganin sai mu baku dama ko sallama ku yi musu ko zai yi kyau haka insha Allah za mu ba su dama saboda yanayin lokaci insha Allah sai mu taba kadan in sun abun nan insha Allah bismillah baka nan ne inda ne kobe ko to ai nawa ne mutum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا غوديا غا الله يكاو wannan lokaci na tafsirin mata na cikin watan azumi kuma na so mu ka godiya ga malam bisa kokari da yake nunawa na halarta wannan wuri wanda kafin wannan lokaci yakan zo duk talata yana ma mata farkarwa kuma can gidan hakimi yana zuwa ya karanta da mu so ba abin da za mu ce sai dai mu fatan Allah ya saka mu malam da alheri Allah kuma ya ja kwana Allah kai wannan dada da misali kuma ina miƙa godiya ga mata a yadda kuke da kokari wajen zuwa karatun nan hakika mukan ce muna cewa mata sun fi mu kokari kuma gaskiya ne dole a bari sun fi mu kokari don mai littattafan namu muna baya akan at least in an zo lokaci ta wajen da nake ganewa alaman da mai dakina take sawa sai in ga muna baya to gaskiya kun fi mu kokari Allah ya saka da alheri kuma Allah ya taimaka mana ya taimaki musulunci Allah kuma ya ja kwanan assalamu alaikum
Chairman ba.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode ma Allah da ya gwada mana wannan na yau. Da gode Allah. Sai mun mata da wannan masallaci. Malam magara wani Allah ya saka ma da alheri wannan ne ke duk shekara duk ta da wannan nauyin da zuwa kai gaba ta da wannan wannan masallaci yana godiya kwarai gare ka sannan mata muna gode miki kwarai bisa ga rawar da kuka taka kare shi gaba wannan masallaci wani Allah ya saka muku da alheri yanzu an samu ƙari saboda da ba mu da toilet ne Allah ya nufi mun ƙara toilet mu yana nan kuma akwai wanda ke kula da wurin saboda haka akwai bangaren na mata inda aka keɓe mu musamman don tashi da zuwa wani ji Allah ya gwada muna wannan watan mun yi duk ba da da ya kamata shi kuma an kare lafiya. Allah ya ba mu lafiya.
Jazakumullahu khairan. Na saka da kai Allah baki.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الله نبي وعلى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد الحمد لله العلي المنان الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الرحمن بنفعنا الدعاء يا الله منا روضك فسام شقاء الجنة أما ني دمار عمر منا دمار
dama Abubakar da Umar ne
ba wa magana gaskiya da sai da uku ni uhibbu shaykha rafida ila sama da dan Allah mai albarka Allah ya hada mu shi da Allah amin shiku na dama da ina magana bi ko sai muhimmanci a kan iyaye ko mata to dama da yake magana yana tana mun labarin da roƙo Allah ya ba ni da zan kira sunan shi dukkan san shi a kun furo mashi yake cewa malami ne yanzu a kuma bashi ne yake cewa wallahi mahaifiyarsa ita ne ta yi tsayin daka Allah ya kai shi matsayin da yake ta ɓangaren kiri lokacin mahaifinsa da mahaifiyarsa suna da rai daga wannan makaranta zuwa wannan makaranta yake ce min ya kai ga har a bashi kuɗin makarantar ya ci saboda idan ya je makaranta a kore shi dan dai kada ya karatu duk da Allah zai dawo da hankali shi a makaranta sai da mahaifiyar ta canza mai makaranta yau ta kai shi ta yi rijista washe gari sai ga shi a filin kwallo mahaifin da ya dawo daga aiki ya ce to ta koma gida ta ga wanda yake ɓata kuɗin ki da lokacin ki ke ta wahala a kan shi cewa sai ya yi karatu ga yi can na gwado shi a filin kwallo na faɗa min ki daina wahalar da kanki yaron nan ba zai yi karatu ba abinda mahaifin ya faɗa kenan ta ce babu damuwa ko nawa za ta kashe in dai dan karatu ne bata fada ba gashi kuma bata mutu ba sai da Allah ya nuna mata danta hanyar take so ya bi ya bi ne ya dawo jajircewar mace iyaye kuna da gurin ba ga karama da za ku bada ku manya ne a gidan musulunci kalmomin da malai ya faɗa kalmomi ne masu cike da hikima kuna roƙon Allah ya ba mu hikima yake da su gaba daya zan tsawaita ba wannan taron da nake a wannan masallaci domin karanta Al-Qur'ani da jin ma'anoninsa wanda roƙon Allah ya sa ya zama da rubutu kiran ba na gobe kiyama in hada da tare kifaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullah muna roƙon Allah da kuka so mu domin sa kuma ya kaunace ku mun gode ƙwarai shi ga zakun Allah khairan ma sha Allah so a zo go gida ne to ku gode ma Allah gaskiya kuna da jagorori masu kishin Allah ya musu albarka kuma ya taimake mu baki daya mu dauki abin da zamu dauka kadan cikin koda minti 15 insha Allah ko sunan littafi kamar yadda kuka ji sifatu zawjati salihah siffofin mace ta gari wanda ya littafin Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr jiya na dan yi tsokaci a kansa ko da matsayinsa na ilimi Allah ya saka masa da alfaid mala ya bude littafinsa da cewa bismillahir rahmanir rahim mun sha bayanin bismillah tun shekara uku ba innal hamdalillah lalle godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah in ka ce astaghfirullah kana cewa ya Allah ka boye laifukana ta yanda ba za su yi mun tasirin da za a yi mun azaba ba ranar alkiyama kun gane ko in mutum ya ce astaghfirullah ma'ana Allah sha makance tsakanina da laifukan da na yi ta yanda kar su samu daman da za su sa kai mun azaba ranar alkiyama wannan yana da muhimmanci na tsaya a nan saboda ku yawaita istighfari musamman a cikin wannan wata mai albarka wa natubu ilaihi kuma muna komawa zuwa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina malai ce muna neman tsarin Allah daga sharrorin rayukanmu wa sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukanmu Allah ka yafe mana man yahdihillahu dukkan mutumin da Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda isa ya batar da shi wa man yudlil haka nan wanda ya bata fala hadiya lahu babu wanda ke iya shiryar da shi in ba Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah malai ce ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bautawa bisa cancanta face Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon sa ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yace tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa gaba daya wannan ita ce manhaji mai kyau a addini rashin zagin koda ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kristoci sun bace ta hanyar maida annabi isa dan Allah kansa ko suka kuma nuno kuma suka ce dan Allah wannan ya batar da su sun bace ma shari'a sun fada ga azaba kamar haka a wannan al'ummar wasu suka bace ta hanyar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman mabiya addinin shi'a yanda kristoci suka dauki annabi isa haka ɗan shi'a suka mai da sayyidina ali daga cikin maganganun su da zai nuna muku munin abin da suke kai dan ku ne sance su shine fadin su cewa duk annabin da abubakar ne khalifan shi to wannan annabin su ba annabin su bane ba su yadda da shi a matsayin annabin su ba kuma abubakar ba khalifar su bane maganan su na farko kenan maganan su na biyu cewa da aka turo mala'ika Jibril ya zo ya kawo wahayin annabta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuskure ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya aiko ma da wahayi ba sayyidina Aliyu kun fahimci maganan ku yawwa sayyidina Aliyu ne shi yasa a wurin yan shi'a duk wanda zai musulunta ba su cewa ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai dai su ce ashhadu anna aliyan waliyallah suna cira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sa aliyu to wannan aqidar tasiri ɗaya ce da abinda kristoci suke kai kuma ran alkiyama sayyidina aliyu shi zai fara barrantar da kansa daga gare su kaman yanda annabi isa zai barrantar da kansa daga kristoci saboda haka maganar wannan magana ta yi muni ta munana ku kiyaye aqidar ku ku rike imanin ku ku takkui sakaci a raba ku da abinda mutum zai je lahira kuma yana wayo Allah Allah ya tsare mu malai ce amma ba'du bayan haka fa inna mawdu'a hadhihi ar-risala lallai mawdu'in wannan sako da yake hannunmu allati hiya bi unwan wanda muka rada mata suna muka yi mata take da cewa sifatu zawjati salihah sifofin mace ta gari laysa al-kalam wal khitab ba magana ne kawai da tattaunawa ba wannan sakon ba kawai ya kunshi labarin ruka ne da tattaunawa kawai dan ajisu ba a'a fiha muftasun bi shababati ba wai an yi magana ne ko wanda yake bantu matasa ba matashiya ta mace almuqbilati ala zawaj wanda take fuskanta take shirin yin aure arragibatu fi ma'rifati sifati zawja wanda take da kwadayin sanin menene siffofin mace wanda ya kamata a ce ta same su litatahalla bi hadanta yi kwalliya da su da akwai ɗabi'un da in mace ta yi kwalliya da su tana da ɗaukan hankalin namiji kuma gida kan yi kyau a zauna lafiya waɗanda duk suna nan kwanaki yan Mu'az bin Jabal sun bani sha'awa ƙwarai da gaske dai kyau kuma mutanen kurmin ma shi ku tsara irin wannan a nan unguwa sun shirya semina ko don ce ko menene na yara wanda suke shirin yin aure yan mata sun fara da su sun yi kwana yana ga hudu ko sati ɗaya suna musu sun koyar da su girki da tsafta da magana ina ga sun ɗauki abu hudu ne suka yi na ce da ana haka ai da an zazzauna da an zazzauna lafiya saboda shi gida dukkan shi duk daɗi duk ni'imar da ke ciki magana kaɗai mara daɗi idan akwai a gidan sai ka ji gidan duk ya zama gibbanin gwagwanci ka shigo a wahale an ga wani ya gama gasa maka bakar magana a kan titi ka je neman bashi ka buge da abin da kai hannunka ka kashe kuma baka karɓo bashinka ba duk ka dugun zuma ka shigo kana nufin ka shiga ɗaki ka dan canza kaya kai wanka to ka fayi a hankali da mutum a ɗakin banda dan Allah kai ka taku ne khushubun musannada ne kai eh kuma da da ake farautar ka sunan ka dalin sunan ka honi sunan ka my sweet heart yanzu mai da kai wani butun butuni a ranma duk za ku zo ku ji haka nan suke sai dai ku yi hakuri a ce maka jafa mutun ni karkata san mun yaro a ka ce kai tsuntoka kai a gidan kuma tuwon gidan nan kai kake kawo shi hatta wutan nefa an yanke a ce maka san ba yanke wuta baban wani dan Allah a gyara an gyara kuma yanzu ka shigo an ce maka wai da mutun to kai aljani ne bisabilillah rashin iya magana yana da matsala sannan na biyu kana cewa a sarka mun ruwa ana cewa ni fa kaga auren bikin nan sauran kwana ku dan Allah ka zo mun da kudin anko din tun kan ka zauna fa ba a baka ruwa ba ba a tarbe ka ba baka ji kan shin girki ba kuma ka ce a sarka mun ruwa kana nema ana kuma neman ka da shi wannan rashin burgewa ne shi namiji wayo ake mishi yana da karfi amma bai da dabara ga macen da ta san ya kamata karki nemi ya biya miki bukatun ki lokacin da miko nashi bukatun ki hakuri ki gama da tasa wutan ki kashe ta to duk yanda kika zuba nakin Allah da zaki wuce amma ya ce a miko min ka zakin ce ai baka ban kaza ba kenan walbanu walbaka walhanani walqimini ashe ku san wannan hadisin ta abin nan bisabilillah ni na gani ya kamata a wani naduwa ce ma akan irin wannan kawai matsaloli mu da muke karantarwa duk mun san matsalolin nan da yawa ba mu shiga gidajen ku amma wallahi mafi yawan halin da gidajen ku ke ciki duk mun sani saboda wata rana mace za ta kawo maka ƙara kuma ita ke da gaskiya wata rana za ta zo ta kawo maka ƙara sai ka ji kaman ka kama mijinka sa'a na kada mai duka amma wallahi in yazo yayi bayani gabanta sai ka ganta kaman ban so in ce munafika kalmar ne nauyi amma ko zai ganta kaman akwai yadda aka ji kamar ruwa ba ta da gaskiya ko nasisin fa na rantsai muku da Allah akwai ranjani da wani aboki na yana da makaranta ya kai shekara kusan 4 ko 5 yanzu mun zo za mu shiga makarantar shi kawai muka ga ana rikici akan layi ga wani da cizo tsoho da furfura ana kaman za a yi damba da shi ga wata mata a gefe hayaniya yawa sai na ce mishi ko me aka yi raina ya baci da gani yanayin mutumin nan ba mutumin banza bane to da yake shi Allah ya bashi hikima shi abokin namu kawai sai dauke tsohon ya kama shi ya dauke shi ya shigar da shi cikin makaranta ya zaunar da shi a office din shi ya rufe office din saboda zuciyar da yake ta samu ta sauka sannan ya fita waje su ma ya kora mutane saboda gidan bai kamata a ce irin wannan ya fito daga gidan ba yana ƙoƙarin ya sabin mutuncin gidan sai ya kora mutane sai ya jawo waɗannan da ban su ma ya shigo da su makaranta ya ce kar a hada su wuri daya sai da kowa yana sai ya kira mu muka kira wani abokin mu muka zama mu hudu ya ce me ke faruwa wallahi mijinta bai nan wani ne ya zo ki rikici da mata a gida ita kuma ta kira mahaifin tun daga Kano ya taho wannan dattijan da kuka ga karshe ne da aka rinka bayani wallahi za ka ce a duniya mijinta da aka aika aka ce ya zo kafin ya zo bayanan da take yi yana shigowa kawai za ka ce ga mutumin banza walakantacce to amma ni ikon Allah wallahi a karshe duk wannan fitinan matan nan ta hada su karkata kaf fitinar da ake ciki da mahaifin nata da mijin da ƴan uwan zaman kuma yanda ta kulla abin Allah ne kawai ya iya warware shi amma duk ita ta hada wutan fitinar kuma a farkon lokaci ba yanda za a yi ba za ka ce ta aka zalunta to kun ga irin wannan yana daga cikin matsaloli da ake fama da su Allah ta'ala ya taimake mu to shine mala'ana yake cewa ba wai siffa ce ta mace da kawai take nufin yin aure dan ta ado da su ba ita mace ana so ta rauni ta wani wurin sannan kuma ta zamto tana da ado wanda yake da daukan hankali Allah ta'ala siffanta mace da wannan awamani nasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin ko ba so a ga mace kaman wata wanda ta fito daga NDA sababbin graduate din nan masu zafin kai kai magana ta ce na buge ka kaga sai ka wannan dole ka ba hankali sai kaga gidanka ba zai daukan harama ba akwai matar da ruwa unguwar mu ƴaƴanta ƴan daba ta mai da su ƴan sara suka wallahi sun sha kashe rayuka wallahi alazim in ana rikici da su ƴan unguwar dosa sun san wa nake fa duk wanda ke unguwar dosa ya san wa nake fa makami take sawa a cikin hijabi da an zo ana rikici da ƴaƴanta kawai sai ta daga hijabin ta watso musu makamin ta ce inni na haife ka ka kashe shi haka take fadi na'am tana raya amma jama'a sun fusata sun kona gidansu sun rushe shi sun je sun tono wani fitina da aka rushe aka banka ma gidansu wuta aka kona aka rushe yanzu gidan hayan yana nan kufe ne shi to wannan mace ce amma ba ta gari ba ba ta gari to kun ga irin wannan su ne abubuwan da ba a so irin abubuwan da ba a so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku haihu dan in yi alfahari da ku ra'al kiyama amma kun san ba zai taba alfahari da irin waɗannan iskan yara Allah ka shirya mana zuriya su ma Allah shiryar da su to mallan yace dan tai ado da su walita hayya'a nafsaha li tahqiqiha kuma ta kintsaranta ta shirya zuciyarta domin tabbatar da irin waɗannan sifofi da za ta ji wa tatmimiha kuma ta cika su ta iya kokarinta ta abin da za ta iya kun ga hatta aure abin da ya shafi abinci yanzu fa iyayen mu na da sai ka kawo gero kadai da dan manja sai ka ji an ce to me kake so ayi gero fa wai me kake so kuma ayi to mu yanzu in ka ce me za ka ce ba kunu ba in banda kunu to amma sai ka ji ta ce to za a iya maka dambu za a iya maka fate za a iya maka kunu za a iya samun sai ka ji abu hudu a gero to mu ko tunda indomie yazo ya kashe wannan tunanin shikenan kunun ma talge jimalar usman ka dai ba hankali kai ne limamin su ina ganin ka a facebook da saboda haka nan kun ga irin wannan a da akwai kwaisu yanzu mun kai siyayya a gida fa ko number 1 abin da ke fara karewa indomie taliya sannan sai shinkafa ta biyo ba a da kuma shinkafa ke fara karewa yau da couscous wannan yar minti 7 din shikenan ina hanya fa yunwa nake ji karka damu zaka samu abinci kuma kana ganin ci online tana chatting da kawayenta girki ake zaka samu kuma kanka shigo an gama saboda wanda za a baka couscous ne shi yasa nan da nan sai kai kato ka kumbura da danya abinci a ta cewa ta iya rugo amma kan ai miza zai ka ji an ce ka daina cin gishiri ka kiyaye jannama ta riga ta daka saka ita ma ga nan bulbul tabarkalla ce tana gidan hutu ba hutu bane danya abinci ne ita ma ta ci ta kumbura dai an samu akasi muna sa kamar raha a ciki saboda rayuwar aure ba yaki bane ku fahimci wannan kun fahimci magana da muhallin jihadi muke magana duk kuka zan sa ku amma tunda magana aure ake so muke ku kwadaitu ku yi abin da ake so wallahi da yawan mazaje suna kasa kyautata ma matansu saboda rashin samun irin wannan kuma yanzu ga zamani ya zo da bala'in fitina mace za ta liƙe maka kaman bala'i kuma duk abin da take nuna maka sai ta rinka ma isharar fa ta fita gida fa ta fita gida ita tana kyautata maka kuma kila ma ƙarya ne fa Allah baka take yi amma ta gidan na tugunzuma ma sai ka ji to ai gara ma wancan din ke kuma yanzu ta shigo kin ce munafika a dai bincika za a gane wanda ya fara munafincin da yawan mata su suke ji ai musu a ƙara musu abokan zama saboda abin da ya kamata su yi sun tsayawa su yi shi ba fai na cewa an ƙaro ku rikici ba ne an ƙaro kun samu masu taya ku aiki inda kina girki so bakwai a sati kin goma so uku aikin huta ko ba haka bane wata ta ce wallahi gara girkin ya kashe ta na sani haka wata ta faɗa a ranta Allah ya shirye ku to mallai ya ce dan ta cika irin waɗannan wa takmili ha kuma ta zamto ta cika su yanda ya kamata sannan ya ce wannan littafin har wayo ƴan uwa musulmi walaysa aidan mukhtasan bil mar'ati al mutazawwija ba na yi littafin ne kawai dan mace wanda ta riga ta yi aure ba kun ga zai magana wanda take shirin yin aure ko yawwa sannan ya ce kuma ba na yi ne kawai saboda wanda su kuma sun riga su ma sun yi auren ba allati ahabbat li nafsiha sifati zawjati saliha wanda take so ta so ma kanta ta samu siffofi na mace masha Allah hayyakum la shaykhana ahlan wa sahlan hayyakum la ayo ya ba shaykh insha Allah alhamdulillah hada makana ya shaykh a ina ai ba karatu zan ai la yufta wa maliku fil madina ai akaro kallahu ko sallama hakimi a taimake mu yalla ai ko minti kalimatan tanfa'una wa la tadurru ma sha Allah
assalamu alaikum na fata kuna lafiya ya kokari ya karatu to da farko kafin in fara muku da addu'a shi malam zan fara ma addu'a muna roƙon Allah ya ƙara masa albarka amin ina jin kamar shekara uku baya nazo gurin nan aka tabbatar min shike zuwa yana wannan aiki na alkhairi. To irin wannan aiki kaga mutum ya dore ya ci gaba da yin shi sai wani da wani. Muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi. Tunda Malam Umar ya matsa ni aya ɗaya zan karanta da hadisi ɗaya.
Allah ya saka da alkhairi.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
‘Yan uwa, iyaye mata, ga wata aya mai sauƙin karatu a cikin Alƙur'ani, inda Allah mai girma da ɗaukaka ya faro daga babban gida, gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yawa mata yanka na aure. Wa banatika, ga yama ‘ya’yanka ‘yan mata, wa nisa’il muminina, ga yawa mata ‘yan muminai, dukansu yudinina alaihinna min jalabibihinna, su sanya ainifin mayafayyansu ma’ana hijabansu, jalbab nasu, su rufe jikinsu gaba ɗaya ta yanda ba za a ga jikinsu ba. Zalika adana an yi urafna fala yi uzai, irin wannan siffar da yanayin ita ya kamata a san su da ita yanda ba za a iya cutar da su ba. Wannan ayar abinda take luratar da mu, kamar yanda Allah ya saukar da aya don a riƙa yin sallar azhur, to haka Allah ya saukar da aya don mata su riƙa sanya hijabi. Matar da take bayyanar da tsirecinta ma'ana ba ta sa hijabin da zai rufe jikinta, ba ta da bambanci a gurin Allah da wacce ba ta yi sallar azhur ba. Don kamar yadda Allah ya saukar da umarni a yi sallah, haka Allah ya saukar da umarni a sa hijabi. Saboda haka malamai magabata managarta suke so a koyawa yara ‘yan mata tun suna ƙanana, a koya musu sa tufafi dogaye da kuma sa hijabai, yanda ko da sun girma abun ba zai zama ainifin matsala zuwa gare su ba. Ina fata kun fahimci wannan. Hadisi ya inganta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, simfani min ahalin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyadun ka azanabil baqar yadribuna biha annas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buhut al ma'ilatu la yadkhulna al jannata wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu siffofi guda biyu na ‘yan wuta, manzon Allah bai gansu ba kuma ba zai gansu ba. Yau shekara 1442 da faɗin wannan maganar, ga shi daga cikin mu'ujizar manzon Allah, shi bai gansu ba amma mu da muke a wannan zamanin a yau mun gani. Ya ce idan zamanin ya zo za a samu wasu mutane da zabgegiyar bulala, suna dukan mutane ba gaira ba dalili. to idan an samu mazan zamanin sun zama haka za a samu wasu irin nisa'un wasu irin mataye gashi in ka gansu kasiyatun sun tufata da tufafi mai tsananin tsada amma ariyatun amma tsirara suke gasu ma'ilatun mumilatun gasu karkatattu kuma masu karkatarwa ru'usu hunna kawunansu in ka gani kai ka ce to zan raƙumi ne sai manzon Allah ya ce to su wa'innan matan adma'ilatu karkatattu masu karkatarwa la yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su ji kanshin aljanna ba fa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kanshin aljannan yakan kai daga guri kaza zuwa guri kaza to da Allah dauki waccan ayata alqur'ani ki dubi ayat da kyau ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dauko wannan hadisin kuma ki gani yau an waye gari wasu ƴaƴan musulmi ƴan mata a yau hadda ma wasu matan auren idan suka zo za su ba da dinki sai tela ya sa ce a kafadar su ya auna ta ci yawwa haka nake so ya sake gangaro da abin awo wajen tsakiyar bayanta nan ma sai an auna duk sai ya bi bangarorin jikinta a yi mata kaya wanda zai dame jikinta kuma haka za ta fito ba hijabi kuma ga shi wa'azi kullum ana yi kuma in an magana a ce ai matan ahli sunna ne ko matan ahli sunna ko ahli sunna koko matan ahli sunna sun yi wannan ai haramun ne wannan ba ya halatta duk Allah abinda muke roƙonku ku taimake mu idan ba ku aiki da wa'azi ku a zage ku mu ma a zage mu amma ku yi kokari ku rika kwatantawa ku rika kokari ku rika kwatantawa yanda za a ga kuna dabbaka aiki da abinda ake muku wa'azi da shi yau da kullum a ƙarshe ga wayoyi na gani duk a gabana wanda ake recording din wa'azi wannan aikin alkhairi ake yi to amma inda za a yi min wata tambaya a ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir
yas'alunaka 'anil khamri wal maisir
Na'am.
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
يا إسا هكذا الله يكي مغنى دع النبي محمد صلى الله عليه وسلم جوا يسألونك عن الخمر والميسر سنة ما تنبيا dangane da giya da caca tunda musulunci ya zo a bari ko a ci gaba da yi Allah ya ce kul ka gaya musu fihima ithmun kabirun a cikin harkar giya da caca akwai zunubi mai girma wa manafi'ul linnas amma akwai wani dan amfani a gurin mutane wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin ya fi amfanin yawa to wannan wayar da ke hannun ni inda za a yi mun fatawa a wani lokaci a ce mai wa'azi muna da fatawa a ce mai ya fatawar muna tambaya a kan riƙe wayar nan tsakanin samari da 'yan mata tsakanin amfanin da ɓarnar wanne ya fi yawa ce to ɓarnar ta fi yawa in dai a hannun samari ne da 'yan mata domin wannan wayar da kuke gani in kuna neman bulldozer wadda take rusa tarbiyya ta hada rikici ta hada bala'i a gida tsakanin mace da namiji don ka samu wannan wayar an kai kaci. Akwai babin da za a buɗa tsireci kawai za a kalla. Akwai babin da in aka buɗe shi, akwai wani abu da yara matasa ke yi tsakanin junansu, samari da ‘yan mata wai wani abu sunan shi video call. Tana kallon saurayin tsirara yana kallon ta tsirara. Wani lokaci ma ta ɗauki farjinta a wayan nan ta turawa saurayin. Shi ma ya ɗauko al'aurarsa ya tura mata, akwai alkhairi cikin wannan? Kaga yaro cikin dare ya fito ɗakin kwanan shi shi da abokai sai ya zo kangon gini. Wai akwai wani abu pre-call da suke yi. Sai awa biyu yana rusa ma ‘yar mutane tarbiyya. Airan nan da muka je America, daga America muka wuce India, daga can ƙarya fa, kila ma a jiharsu ma ko capital ɗin jihar bai taɓa zuwa ba. Ya je America, ya je ina ne ƙarya ba iri-iri. Da wannan ake ruguza tarbiyyar ‘ya’yan mata da wannan wallahi. Kuma ba ‘yan mata kaɗai ba, mun faɗi na ‘yan matan don shi ya fi muni. Amma akwai wasu lalatattun matan auren suna gidajen mazajensu suna kiran wasu mazajen da ba mazajensu ba. Da wannan wayar. Yanzu na faɗi wata ƙisa a wani guri da na yi wa'azi kamar yadda na faɗi. Ina faɗin ƙisar na tabbata wasu daga cikinku sun ji ƙisar. Don an faɗi a rediyo. Wata mata ta cewa mijinta za ta buki a nan gida. Tana roƙon ya bata kwana bakwai mijin nata. Ya bata kuɗin gudunmawar da za ta kai biki. Ya ɗauko ta a mota da kanshi. Ya kawo ta tashar mota. Ya sa ta a motar zuwa nan Kaduna. Ya biya kuɗi. Sai da ta bari ya juya baya ya tafi. Ashe sun yi alƙawari da kwartanta a waya. Cewa za su je su zauna a hotel kaza su yi kwana bakwai ita da shi. Shi ya sa ta nemi kwana bakwai. Kan wannan dalili, sai kawai mijin ya kawo ta a mota ya sauke ta ya biya mata kuɗin mota ya ba ta abin biki. Ya juya baya yana tafiya ya ta ce ma masu motar, ai na yi mantuwa. Kwai ta yi mantuwa suka ce to mu batun da mota ta cika ba za mu jira ki ba ta ce a'a da Allah a yi haƙuri a sa ta a motar gaba za ta je yanzu ta dawo tana barin tasha ta buga ma wannan ɗan uwan fasikancin nata cewa to ga ta fito ya gaya mata hotel ɗin da za ta same shi ya faɗi mata lambar ɗaki da komai ta tafi hotel ɗin ta tafi tana zuwa reception aka bata ki ta je ta shiga ɗaki. Ga goyo tana tare da shi. Ikon Allah jarrabawa ta kwanta ke nan kafin wancan fasa in ya zo kawai sai Allah ya anshiranta. Cikinku ba wanda ya ji wannan magana a rediyo? Kun taɓa ji ko? Dare. Kawai sai Allah ya anshiranta. Shi wancan mutumin da suka shirin da ya zo ya ga Allah ya zare mata rai kawai sai ya sauri ya fita ya ɗan rubuta da ya aji kawai ya fita. Masu hotel suka ji yarinya sai kuka take tana ta kuka suka zo suka buɗe ɗaki sai suka iske wannan matar ta mutu. Suka ɗauki wayarta suka yi rijayenin suka duba suka duba. Suka gano nambar mijinta suka kira ga matar kafa a guri kaza Allah ya anshiranta ya ce a ba matar shi bace shi matar shi ta tafi anguwa ya ce ni da kai ta sha da kaina sai da na sa ta a mota na baro gurin sannan ta tafi aka ɗau lokaci suka sake kira sannan suka roƙe shi dai ya zo dai ya gani ya duba. Kawai da ya zo ya gane matar shi ai gaba ɗaya hankalin shi ma ya kasa da suwa. Akwai cin amanin da ya kai wannan mijinki ya ɗauke ki ya aje ki a gida shine cinki shine shanki komai babu abin da ya rasa ba abin da kika rasa amma kuma karshe ki je kina cin amana shi kina wannan mummunan dabi'a ina amfanin wannan dabi'a don Allah don girman Allah muna roƙon don Allah wannan abin cin amana ne bayi da kyau haramun ne don Allah don girman Allah idan kin yi aure kina da wani saurayi a da sai Allah ya kaddara ba shi yayi aure ki ba to ki fitta layin shi nan ba shi awaye ki in ya kira ki ɗaya biyu ki kirawo shi wane don Allah don girman Allah ina roƙon ka ka daina kira na ka kashe mu kaga idan aka samu kuskure wata rana ka kira ni ina kusa da mijina ya gani kuma ya gane wayar waye to karshen ta in ba Allah ya kiyaye ba ka kashe mun aure ke kai hakuri tunda Allah ya kaddara ban aure ka ba ka nemi wata kai ma Allah ya hada ka da rabar haka in wani bazawari ne amma in kuna wannan mummunar dabi'ar wallahi za ku yi ta samun matsala kuma za ku rika daukar zunubi a ƙarshe kamar yadda na faɗi ina ma malam Umar addu'a da fatan alkhairi yadda Allah ya nufa ya tsara wannan majalisi ya tsara wannan zumunci ya tsara wannan aiki na alkhairi yana kula da wannan makaranta lokaci bayan lokaci muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya masa albarka Allah ya mazuri'arsa albarka iyayensa waɗanda suke raye Allah ya raba shi da su lafiya waɗanda suka koma ga Allah muna roƙon Allah ya ji kansu ya gafarta musu yanda muka taro a irin wannan munasaba duk muna roƙon Allah ya zazzage mu a gidan aljanna ko akwai wanda yake so ya shiga ɗayan gidan
Allah ta'ala ya saka wa shagda alkhairi iyayenmu malamanmu jagororinmu duk kusa abin da kuka ga muna yi goyensu ne tarbiyyansu ne tun koda yaushe to abu ya rikice wurinsu mukan koma Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi ina ga bai dace ba a ce ban je na raka shi ba a nan majalisin zai takaito amma dai kar ku fita in na dawo insha Allah akwai sanarwa ko a takaice da za mu yi insha Allah mun raka shi
akwai sanarwar muhadara insha Allah gobe musan malam ya ce ko bai zo ba da Allah a daure a nuna zuwa malam ya zo insha Allah in yi gama sai in sanar
ai Allah Usman ta kaita alami kawai assalamu alaikum wa rahmatullah lokacin ya dan ja za mu takaita haka insha Allah abinda nake cewa kila zami na sanarwa shine a wannan littafin da za a kawo ya zamto koda yaushe kuna zuwa da shi koda ba a weekend ba domin na lissafa na ga shafi 40 da wani abu ne kuma already yanzu mun riga mun ci satin farko ba ne wani karatu a ciki ba so in na samu sarari karfe nawa ke tashi nan karfe nawa ke tashi 11 da rabi to da Allah in dai na iya zuwa da wuri kila koda kaɗan ne sai mu rinka ragewa bayan kun gama karatu insha Allah za ku iya kai 12 in ji wa wai za ku iya kai 12 to insha Allah zan kokari na ban yi alkawari ba amma abin da raina ke fata ne insha Allah zan iya in na samu lokaci zan rinka zuwa saboda mu rage shi mu samu mu karkare koda ba kullum ba kuma tarko ne in gane masu zuwa da marasa zuwa insha Allah Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya subhanakallahu wa bihamdika shalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah